sashen Hausa na muryar Amurka kuka sake lalubo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shiryen a mitoci 24.41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad da Dalol, sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke gani za a iya daƙile matsalar baza labarai da ba su da tushe a kafofin sadarwa na zamani, za mu waiwayi wakilinmu a birnin Iko wanda ke ɗauke da rahoto kan yajin aiki da likitocin asibitin gwamnatin tarayya suka fara yau. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Hukumar zaɓe ta Kenya ta ba da sanarwar za a sake sabon zaben shugaban ƙasar da aka soke a ranar 17 ga watan Oktoba. Hukumar zaben mai zaman kanta, wacce ake kira da IEBC a takaice, ta ce shugaba Uhuru Kenyatta da ke kan mulki a yanzu da kuma shugaban 'yan adawa Raila Odinga su ne kaɗai za su kasance a kan takardar kaɗa ƙuri'ar. A ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata ne aka ayyana Kenyatta a matsayin wanda ya yi nasarar zaben, wanda daga baya babbar kotun kolin ƙasar ta ce zaben bai yiwu ba sakamakon ƙalubalantar zaben da Odinga ya yi ga kotun. Kotun ta ba da umarnin gudanar da sabon zaben cikin kwanaki 60. Masu sa ido akan kula da haƙƙin ɗan adam sun buƙaci gwamnatin Saudi Arabia da ta dakatar da shirinta na korar dubunnan ɗaruruwan baƙin haure 'yan asalin ƙasar Ethiopia, wato Habasha, waɗanda ba su samu damar rijistar kansu ga gwamnati ko kuma a kore su ba. Babban jami'in binciken hukumar a yankin ƙasashen Habasha, Felix Horn, ya ce baƙin hauren na da babbar damuwa ta idan suka koma gida za su iya fuskantar ɗauri ko abin da ma ya fi haka. Jami'in ya faɗa wa sashen yankin Habasha na muryar Amurka, inda ya ce sun ce gwamnatin da suke gujewa za ta iya kashe su ko ta ɗaure su game da azabtarwa. Haka kuma ya ƙara da cewa, inda har kana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu sakamakon matsin gwamnati kuma kana tsoron komawa ƙasarka ta asali, to ka cancanci kariyar ƙasa da ƙasa. An da yi ƙiyasin akwai aƙalla 'yan ƙasar Habasha 400,000 zuwa 500,000 da ke zaune a Saudi Arabia, kuma kaɗan ne daga cikinsu ke da rajista da gwamnati. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ta faɗa a yau Litinin cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana neman yaƙi ne, inda ta yi gargaɗin haƙurin Amurka kaɗan ne a kan al'amarin. Haley ta ce, take-takensa shugaban na amfani da barazanar makamin ƙari dangi ta nuna yana neman yaƙi ne. Yaƙi ba abu ne da Amurka take so ba, ba ma buƙatar shi a yanzu, amma haƙurin ƙasarmu ya fara ƙarewa, za mu kare abokananmu da kuma iyakokinmu. Haley dai ta yi wannan maganar ne a wajen taron tattaunawar gaggawa da Majalisar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira, bayan Koriya ta Arewa ta gudanar da gwajin makamin nukiliya na 6 a jiya Lahadi. Pyongyang ta ce ta yi nasarar gwajin bom mai sinadarin hydrogen wanda zai iya shiga cikin makami mai linzami mai nisan nahiya zuwa nahiya, samfurin ballistic wanda ake wa lakabi da ICBM a takaice. Kwararrun ƙasa da ƙasa ba su tabbatar da yiwuwar hakan ba, amma sun ce tabbas gwajin ya fi kowanne da Koriya ta taɓa yi a baya. Haley ta ce lokaci ya yi da za a yi amfani da duk wata dama da ake da ita ta diplomasiyya don kawo ƙarshen wannan matsala, wanda hakan na nufin ɗaukar matakan gaggawa masu ƙarfi da za su iya yiwuwa da wuri a wannan majalisar. Haley ta ce Amurka za ta fara raba sabon daftarin takunkumin ga 'yan majalisar domin daidaitawa a cikin wannan makon, inda take fatan a kaɗa ƙuri'a a Litinin mai zuwa. Bayan kwashe watanni ana sasantawa, gwamnatin Colombia ta cimma nasarar yarjejeniyar aje makamai da ƙungiyar 'yan tawaye na sunkuru ta ƙarshe da ke aiki, wacce ake kira National Liberation Army ko kuma ELN a takaice. An ba da sanarwar ne a Quito, makociyar babban birnin Ecuador, inda ake zaman tattaunawar a jajiberin ziyarar da mai alfarma Papa Roma Francis zai kai a Colombia. kungiyar ƴan tawaye ta FARC wacce take ita ce mafi girma ta rataba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a shekarar da ta gabata wanda hakan ya kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekaru fiye da 50 ana yin sa a ƙasar amma kuma shugaban ƙasa Juan Manuel Santos ya sasanta da ELN din kungiyar ƴan tawaye mafi girma ta biyu a ƙasar tun a watan Fabrairu ya fuka fara tattaunawar inda ya buƙaci tabbatar da cikakken zaman lafiya. ƴan tawayen dai sun fara faɗan yaƙin sunkurin ne da yunkurin kifar da gwamnatin Colombia tun shekarar 1964 inda aka kashe fiye da mutane 220,000. ƴan tawayen na amfani da safaran miyagun ƙwayoyi da kuma satar mutane domin samun kuɗin da za su ɗauki nauyin yaƙin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin Ikon Najeriya inda wakilinmu Babangida Jibril ya dauko mana rahoton cewa kungiyar likitoci masu aikin kwarewa a asibitin gwamnatin tarayya sun shiga yajin aiki domin gazawar gwamnatin tarayyan na biyan bukatun da suka gabatar na neman a inganta asibitai da kuma biyan waɗansu kuɗaɗen alawo da suka shafa shekaru suna bi bashi ga ci gaban rahoton.
Shugaban kungiyar likitocin a Najeriya Dr. Onyebuze John wanda ya sanar da fara yajin aikin bayan wani taro da kungiyar ta gudanar a birnin Abuja ya ce fara yajin aikin ya zama wajibi domin tunasarwa gwamnatin tarayya buƙatar da ke akwai na ɗaukan matakai na inganta halin da asibitocin Najeriya ke ciki.
Of quality health care to Nigerians have not been addressed. Federal Minister of Health has also refused to ensure payment of full salaries to our members despite several appeals.
Yace wannan yajin aiki mun fara shi ne domin tunasarwa gwamnati bukatar da ke akwai na cika alƙawarin da ta dauka na inganta asibitocin gwamnatin tarayya da samar da kayayyakin aiki da kuma magunguna da kuma biyan allowance na shekaru aru-aru da gwamnatin ta alƙawarin biyan likitoci duk da dimbin ayyukan da likitocin ke yi har yanzu gwamnati ba ta mutunta alƙawarin da ta dauka na biyan su kuɗaɗen da ya dace. To koya sauran al'umma ke ganin wannan mataki da kungiyar ta dauka na shiga yajin aikin domin neman gwamnati ta biya mata bukatu ga dai abinda wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum wanda kuma ya nemi na saka sunansa ke cewa
abubuwa da yawa da ake nema saboda gwamnatin kasar nan sun fil azal ba ta iya sauraron ma'aikaci sai in ya za shi yajin aiki ko ya yi wani abu da zai taba ta sannan za ta saurare shi. To kuma sauraron ana yin sa ne wai yanda zai kasance na ɗan ƙanƙanin lokaci. In aka yi maka na ƙanƙanin lokaci sai a yi maka alƙawari. Kuma in an yi alƙawarin nan za a zauna za a rubuta shi za a sa a ce ku jira mu lokaci kaza za mu yi kaza ko ku ba mu lokaci kaza za mu yi kaza. In lokacin nan ya yi kuma sai a sake koma ana wasan wannan da suka yi wannan alƙawarin. Amma a hakikanin gaskiya abubuwan da ma'aikatan lafiyan nan ke nema dokoki ne a shimfiɗe tun farko haka aka tsara ba wai abu ne ba kofa. A'a, gwamnati ce ta samu kanta a wani hali yanzu da ma'aikatan lafiya da ma'aikatan asibiti da ma'aikatan jami'o'i da sauransu an yi alƙawura da yawa a gwamnati ta zo ta tara ba su sukan yanzu suka yi mata yawa kuma kowa ya taso ya ce yana nema sai suke ganin kamar an zalunce su ba kuma zalunci ba ne da tuntuni sun biya abin da yau bai kai haka ba.
Wannan yajin aikin da likitocin na Najeriya suka fara dai ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'in Najeriya su ma yanzu haka ke ci gaba. Wani yajin aiki na baba sai ta gani da suka fara yajin aikin kuma da aka kafa wani kwamiti a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo na ganin an samu maslaha tare da janye yajin aikin. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
Zanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu ai sake wasu na ga
haka yake. To kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda kuke gani za a iya daƙile yaɗa labaran da ba su da tushe a hanyoyin sadarwa na zamani. Batun da na tuntuɓi ƙwararre a wannan fanni Umar Sa'id Tudun Wada tsohon manajan gidan Radio Freedom Kano wanda ya fara bayyana cewa
kin san akwai abubuwa da yawa ba wai wannan hanyar sadarwa kawai ba. Akwai abubuwa da yawa na cigaban zamani waɗanda suka zo kafin ma wannan ci gaban hanyar sadarwa ta zo wanda waɗanda suka ƙirƙiri wannan abubuwa sun ƙirƙire su don amfanin kansu don kuma amfanin sauran mutane ko kuma sauran al'ummu da su ma za su yi amfani da shi. Amma ba lallai su yi shi don waɗannan wato don wani al'ibira ba. Misali, ka duba wutar lantarki. Kin ga wutar lantarki ta daɗe tare da mutanenmu. Amma waye taɓa tunanin don me aka yi wutar lantarki? Kaga dai watakila wanda yi wutar lantarki ma ba shi da addini. So da haka ba za ka ce ya maka wutar lantarki don ka karanta Bible ko don ka karanta Alkur'ani ba. To haka wannan hanya ta sadarwa da aka yi wanda ƙirƙiri waɗannan kafofi na sada zumunci wato wanda ake kira social media. Ya ƙirƙire su don ya kyautata yanayin sadarwa. Ba lallai yanayin sadarwa nan da ake so a kifta ya dace da al'adunka ko aƙidunka ko ma wannan al'amari na gaskiya ko kuma ya dace da tsarin aikin jarida ne da ya kamata a yi shi ba. Amma shi dai ya yi. So da haka mu kuma haƙƙinmu ne mu tsaya mu ga cewar mun yi amfani da shi yadda ya kamata. Kamar yadda za mu tsaya mu amfani da sauran hanyoyin sadarwa yadda zai dace da tsarinmu da al'amarinmu da buƙatunmu. Saboda haka wannan hanya ta sadarwa da farko dai lallai mu yadda cewa tana da amfani a gare mu. Amma kuma wukaci ne kai shi biyu. Akwai ɓangaren da yake da amfani, akwai kuma ɓangaren da ba shi da amfani. Mu fara da ɓangaren da yake da amfani. Hanyar sadarwar nan ta hanyoyin sada zumunci na zamani suna da amfani domin sun taimaka wajen kawo ci gaban sadarwa a al'umma. Yanzu kamar ku da kuke nan Amurka, da wani saƙo kake so ka aika gida ko wani bayani kake so ka samu daga gida, sai ka rasa yadda za a yi saƙon nan ya kai ko kuma ka samu wannan saƙon, saboda lokacin babu wannan fasaha ta ci gaban zamani kamar yadda ake da ita a yanzu. Amma yanzu fa, a yanzun nan za a yi abu, a yanzun nan za ka san an yi shi ko a ina a duniya. A yanzu wani abu zai faru a Amerika, a yanzu nan za mu san ya faru. Yanzu ga shi kai tsaye muna magana da ke. Wasu ƙil ina da labari zan iya turo miki ta hanyoyin sadarwa ta WhatsApp, ta Twitter, ta Facebook. Yanzu nan zan iya cewa ina wucewa a titi na ga abu kaza ya faru, in turo miki ki ɗauka ki amfani da shi a labarai in yau kini. Da ko babu. Saboda haka an samu ci gaba ƙwarai da gaske wajen inganta da kyautata harkokin sadarwa, wanda kuma sadarwa ina ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi komai muhimmanci a rayuwar ɗan adam.
Yaya kake gani hukuma za ta iya yi wa masu wuce gona da iri wajen amfani da irin waɗannan hanyoyin sadarwa da ka bayyana wajen ɓadda jama'a maimakon faɗakar da su ko kuma sanar da su? In za a yi misali da wannan labarin da aka ta yayatawa cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya riga ya kamo hanya zuwa na Amurka ko kuma cewa wai zai iso yau don ganawa da shugaba Trump, kuma ba haka magana take ba.
Wannan shi ne kuma wato ɗaya daga cikin matsalolin hanyoyin sadarwa wannan. Babbar illar wannan al'amari shi ne kafofin yaɗa labarai da muka sani na yau da kullum, wato radio, talabijin da jaridu, ba a kyale wani ya shiga ya aiki a cikinsu ko kuma ya magana ko kuma ya isar da wani sako ta hanyar amfani da su sai yana da horaswa. Wato sai yana da ƙwarewa ta yadda ake aikin, sai ya san ƙa'idojin. Kuma daga cikin ƙa'idojin kin ga na ɗaya an ce ba za ka isar da labari ba a kafofin labarai sai idan gaskiya ne.
Wato yaya kake gani za a iya shawo kan wannan ƙalubala? Su kuma ɗaiɗaikun al'umma menene haƙƙinsu?
To tambayar da muke neman amsa kenan kuma daga gare ku kafin ku kintsa domin ba da ra'ayoyinku kan wannan batu, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Turwa hasnalan duniya bibi sunana
masu nanan amfani masu nanan sarau ni ya tana nan mai sama Allah dai maka su wanda yake ba ya son ku ni ma ba ni so nai bakin ciki yau ka ji ni biyan sa haka bari mama kini ke da inda ban zana
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla tambayar ita ce yaya kuke gani za a dakile matsalar yada labarai da ba su da tushe ko ga kai mai saurare kai ko kuma ga masu yadawa kai tsaye muna da wani daga Kaduna Kaduna wake bisa layi
To sunana ya Usman Madaci kai mara kuma Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya kuma ina miki fata alheri
Alheri ya gaishe ka
to na gode kwarai da gaske wato barin soma ga su dede kun al'umma tukuna ya kamata duk abin da za ka yi tsoron Allah ya shige a gabanka to ina ganin shine mafita ga al'umma tukuna sa'inan hukuma kuma yana da kyau duk Allah tunda dai su suka bada damar shigowa da wannan abin to ya kamata duk mutumin da zai buɗe ainihin shi kan social media a samu sashishin bayanai nasa waya Allah ne daga sarakuna da hakimai da saurareke su wanda yau ko da kai wani abin da ba dace ba an san kai wani ne daga wuri kaza ne ina ga shine kawai to amma inda ake amfani da shi kansa layukan waya har yanzu akwai marasa register ana amfani da su to kin ga wannan abin gaskiya kalubale ne ga su hukumar NNCC to ya kamata su dauki ainihin azama na magance wannan abin nagode Allah ya sa tashi lafiya Usman Madaci kai ma kuma
yawo to mallan yawo mun gode har yanzu muna Kaduna wake bisa layi
Hajji Alheri barka da lasariya.
Barka ka dai wane ne nawa?
Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala yau kuma ya kake ganin lamarin wannan batu?
To gaskiya abu akwai kitarwa kin ga mafi yawanci zaki ga ai su idan mutum ya rubuta sako an ce a ka'ida ai sai ya bi cikin rungun su masu kafafen sadarwar nan su kafin su goshe fita ya kamata a ce suna tacewa idan ba za su ya kamata gwamnati ta tsaya musu ringa tacewa kin ga irin haka ne ka duba kasashen gabas ta tsakiya irin wayannan abun ne ka juyin juya hali wasu sun ci nasara wasu kuma ba su ci nasara ba har yanzu kuma kin ga shi yanzu musamman wannan gwamnati na Najeriya akan wannan magana tana tsaka mai wuya irin yan jabiyun adawa za su ga to ai ta ci gajiyan abun kafin zabe yanzu kuma tana so ta kila dakila wani dama ne da su ma su gajiya gaba to abu ne wanda ya kamata a ce a zauna da su masu wannan kafafen sadarwa su dinga tacewa kan su goshe fita an kuma suka bari ya fita su zuwa jiya tuhuma aka yi na suka samu labarin su nemo wanda ya wannan abu shawarar mu kenan tashi lafiya
to Malam Murtala mun gode yau fa Kaduna lambar ku ta samu fita ga kuma wani har yanzu a Kaduna wake bisa layi
to Alheri barka da kokari sunana Ibrahim Alaramu Rigacikun
To Malam Ibrahim na taka gudunmuwar.
To ina gudunmuwar gaskiya yana da kyau kuma su dinga hukunci ya kasance duk wanda aka kama shi da ya daji daji ta ko maganar ƙarya a hukunta shi domin ai ba wai aljani bane shi mutum ne kuma mun sani cewa hukumomin nan duk suke sarrafa waɗannan abubuwan ai suna neman bayanai wanda ma ba zai
To Malam Ibrahim ina ga an samu matsalar layi to bari mu tafi Nasarawa wake bisa layi
Assalamu alaikum sunana Shafale Katin Magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa sarauniyar mi an gubarka da aiki
To Shafale barka da warhaka
yawa to a gaskiya fi billahi wannan batu na ku shine kawai abun da ya kamata gwamnati ne ta sa ido akan wannan irin abun da ake yi
to Shafale kai ma layin naka ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma mun saki komawa Kaduna Kaduna wake bisa layi
Aliya barkanki da waraka
barka ka dai wane ne nawa
sunana Abdullahi lalace na tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi, barka da yammacin yau.
Yawwa, ina miki fata alheri.
Yawwa, to ina gudunmuwa ka ga shirin.
Eh to gaskiya ni gudunmuwa na shine yana da kyau da mu mutane masu amfani da wa'annan mu dinga jin tsoron Allah akan duk wa'ansu abubuwa da zamu yada akan wa'annan kafafe, saboda me an yi shi ne wannan dan a ilmantar da fatakarwa da wani wani, amma wa'ansu sai su yi amfani da shi wajen cin mutuncin wa'ansu ko kuma yada wansu farfaganda wanda zai tada hankalin jama'a. To yana da kyau da gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan ta yi wani tsari wanda zai yi kaman cewa duk ka sa wani abu wanda in ba mai kyau bane ma ba zai ma tafi ba, amma in wannan mutane za su amfana ne, al'umma za su amfana a sake ta. To ni ina ga in akai haka to za a samu saukin wannan farfaganda da ake a cikin wannan kafofin yaɗa labarai na zamani din nan.
To madalla Malam Abdullahi, to bari mu nufi Maiduguri. Wake bisa layi a Maiduguri?
Ni sunana Birim Ibn Sayyidina Adam daga nan Maiduguri.
To barka da warhaka.
Eh ni abinda nake so in yi magana, dama shi hukumomi na Najeriya ne suka yi saki kuna aka samu wannan abun ake tafiya da shi, wanda ka ji mutum kawai ya zauna ya bushi iska yake ya rubuta wani abu wanda ba shi ba, wanda ba shi ba, wannan hukumar Najeriya ne kawai zai tashi ya yi magani wannan abun. Na gode kwarai da gaske.
Yawa, to daga Maiduguri kuma sai jihar Niger. Wake bisa layi a Niger?
Malam Garba mai nama.
To Malam Garba, barka da yammacin yau.
Ya kokari aja
lafiya lau ya naku kokarin. To Malam Garba mai nama, layinka ya tsinke, sai ka ci gaba da kokartawa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 5 saura minti 9 na yamma. Kamar yadda muka faɗa, muna so mu jira yoyinku ne kan yadda kuke gani za a iya dakile wannan batu na yayata labarai da basu da tushe. To sai dai kuma Malama Juli ta ɗaga man hannu cewa lokaci na gaba da mu, sabili da haka nan za mu da sa'aya, gobe ma rana ce za mu ba ku wannan daman. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Karon battar karfe tsakanin zakarun Afirka wato kasar Kamaru da Najeriya a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a yau din nan ya karkare a kunnen doki da ci 1-1. An fafata wasan ne da yammacin nan a Yaounde, babban birnin kasar ta Kamaru. Najeriya ce ta soma zura kwallo a minti na 30 na wasan ta hanyar dan wasan ta Moses Simon. To sai dai daga bisani kasar ta Kamaru ta farke cin ta hanyar bugun penalty, bayan da mai tsaron gida na Najeriya ya yi wa dan wasan Kamaru din Yaun Arnold shigar mugunta. Wannan dai ita ce karawa ta biyu ta wasan na neman gurbi, bayan da Najeriya a wasan farko a birnin Oyo ta lallasa kasar ta Kamaru da ci 4 da nema a ranar Juma'ar da ta gabata. Yanzu haka dai Najeriya ce a saman rukunin nasu na biyu da maki 10, yayin da kasar Zambia da za ta fafata da kasar Algeria a wasa ta biyu take ta biyu da maki 4. Kasar Kamaru ce ta 3 da maki 3, yayin da Algeria take a kasan rukunin nasu da maki 1. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta bayyana sunayen 'yan kwamitin rikon kwariya da za su kula tare da magance matsalolin da ke addabar hukumar kwallon kafar kasar Saliyo. Kwamitin na karkashin shugabancin Musa Bileti, ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kafar Afrika wato CAF. An ɗorawa kwamitin alhakin tsarawa da gudanar da zaben shugabannin hukumar, tare kuma da magance matsalolin da suka shafi tsara coge a wasanni. An shata gudanar da zaben hukumar kwallon ta Saliyo ne a watan Agustan da ya shige, to amma hakan bai samu ba, bayan da hukumar FIFA ta buƙaci a gudanar da bincike akan shugabannin hukumar masu barin gado kafin gudanar da zaben. Ƙungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta cire sunan dan wasanta Diego Costa daga jerin 'yan wasanta na gasar zakarun Turai. Costa dan shekaru 28 bai bugawa Chelsea din wasa ba tun somawar wannan kakar wasannin, sakamakon tankiyar da ke tsakaninsu, duk da yake sunansa ya fito a 'yan wasan ƙungiyar na gasar Premier. A fagen tennis kuma, tsohon zakaran tennis na duniya Rafael Nadal ya sami kaiwa a zagayen quarter final na gasar tennis ta US Open da ake fafatawa a halin yanzu, karon farko a cikin shekaru 4, bayan da ya doke dan kasar Ukraine Alexander Dolgopolov. Nadal dan kasar Spain mai shekaru 31 zai fafata ne da Andrei Rublev dan kasar Russia mai shekaru 19 bayan da shi kuma ya doke David Goffin. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun a wajejen shekarar 1990 lokacin da aka baiwa yammacin kogin Jordan da Gaza ƴaƙware ya ƙware ƴancin cin gashin kai, Amurka ta bayar da tallafin sama da dala biliyan 5 don farfaɗo tattalin arziki da samar da tsaro ga Falastinawa. Za a ci gaba da bayar da wannan taimakon a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. Makasudin wannan taimako shine tallafawa mutanen Falastina da ke bukata da kuma samar da zaman lafiya tsakanin Falastinawa da Isra'ilawa. Amma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fito ƙarar ya faɗi cewa Amurka na neman hanyar kawo canji ga daɗaɗɗen tsarin nan na biyan iyalan 'yan ta'adda waɗanda suka mutu sanadiyar aikata ta'addanci kan Isra'ila. A wajen wani bahasi da ya bayar gaban 'yan majalisun Amurka, Mr. Tillerson ya ce baki ɗayansu, shi da shugaba Trump, sun tayar da maganar ga jami'an Falastina da shugaban ƙasa Mahmud Abbas a lokacin da suka kai ziyara cikin watan Mayu a birnin Baitalami. Duk da yake a cikin watan da ya gabata jami'an Falastina suka sanar da cewa za su dakatar da biyan kuɗi ga iyalan wasu fursunoni 'yan ƙungiyar Hamas, wanda hakan bai taɓuka komai ba wajen ɗaukar mataki game da damuwar Amurka na magance matsalar ci gaba da biyan 'yan ta'adda kuɗi. Kamar yadda shugaba Trump ya faɗa a lokacin da yake tsaye ganga da shugaba Abbas a Baitalami, zaman lafiya ba zai taɓa dawoma ba a gurin da ake goyon bayan tashin hankali. Dole sai mun fito mun yi Allah wadai da murya ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai.
Hukumar zaɓe ta Kenya ta ba da sanarwar za a sake sabon zaben shugaban ƙasar da aka soke a ranar 17 ga watan Oktoba. Hukumar zaben mai zaman kanta wacce ake kira da IEBC a takaice ta ce shugaba Uhuru Kenyatta da ke kan mulki a yanzu da kuma shugaban 'yan adawa Raila Odinga su ne kaɗai za su kasance a kan takardar kaɗa ƙuri'ar. A ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata ne aka ayyana Kenyatta a matsayin wanda ya yi nasarar zaben, wanda daga baya babbar kotun kolin kasar ta ce zaben bai yiwu ba sakamakon kalubalantar zaben da Odinga ya yi ga kotun. Kotun ta ba da umarnin gudanar da sabon zaɓe cikin kwanaki 60. Masu sa ido a kan kula da haƙƙin ɗan adam sun buƙaci gwamnatin Saudi Arabia da ta dakatar da shirinta na korar dubunnan ɗaruruwan baƙin haure 'yan asalin Ethiopia, wato Habasha, waɗanda ba su samu damar rijistar kansu ga gwamnati ba. Babban jami'in binciken hukumar a yankin ƙasashen Habasha, Felix Horn, ya ce baƙin hauren na da babbar damuwa ta idan suka koma gida za su iya fuskantar ɗauri ko abin da ma ya fi haka. Jami'in ya faɗa wa sashen yankin Habasha na murya Amurka, inda ya ce sun ce gwamnatin da suke gujewa za ta iya kashe su ko ta ɗaure su game da azabtarwa. Haka kuma ya ƙara da cewa in dai har kana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu sakamakon matsin gwamnati kuma kana tsoron komawa ƙasarka ta asali, to ka cancanci kadiyar ƙasa da ƙasa. An yi kiyasin akwai akalla 'yan kasar Habasha 400,000 zuwa 500,000 da ke zaune a Saudi Arabia, kuma kaɗan ne daga cikinsu ke da rajista da gwamnati. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a yau Litinin cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana neman yaƙi ne, inda ta yi gargaɗin haƙurin Amurka kaɗan ne akan al'amarin.
To a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na yammacin yau. Sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku jira abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da Julie Gresham da kuma Alhaji Suleiman Tarawale, alheri ke muku, fata alheri.